Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 24 ga watan Agusta na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Da sanyin safiyar yau Laraba girgizar kasa mai karfin gaske ta afka a tsakiyar kasar Italiya ta yi mugun barna a yankuna da suke kusa da inda ta faru har aka talaka mutane 37. Mutum ɗaya ya mutu wasu 30 kuma sun ji rauni sakamakon tashin wani bam da aka boye a wata mota a kasar Thailand. Yau Laraba mataimakin shugaban Amurka ya isa kasar Turkiya yayin da dakarun kasar ta Turkiya suka kaddamar da hari na farko cikin kasar Syria.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno na ci gaba da shirin farfado da yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa yayin da 'yan gudun hijira da yawa suke komawa garuruwansu. Bayan haka za ku ji fatan wasu 'yan Najeriya game da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a Najeriya. Muna kuma ɗauke da hirar da wakilin sashen Hausa ya yi da mahaifiyar ɗaya daga cikin ɗaliban nan da aka sace a makarantar sakandaren garin Chibok. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Da sanyin safiyar yau Laraba girgizar kasa mai karfin gaske ta afka a tsakiyar kasar Italiya ta yi mugun barna a yankunan da suke kusa da inda ta faro har ta halaka mutane 37. Wannan adadi na iya karuwa. Hukumar kula da lamura a ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta kiyasa ƙarfin girgizar ya kai maki 6.2 a sikeli. Girgizar ta auku ne a wani wuri mai tazarar kilomita 10 kudu maso gabashin garin da ake kira Nosia. An ji motsin ƙasa a wurare masu nesa daga inda girgizar ta samo asali har a Rome babban birnin ƙasar da ke da tazarar kilomita 150 daga Nosia. Girgizar ta auku ne da misalin ƙarfe 3:30 na dare sannan aka samu ƙarin numfasar ƙasa daga bisani. Wata hukumar tsaron ƙasa ta farin kaya ta ce ɗaruruwan mutane sun jikkata, wasu masu yawa suna buƙatar muhalli na wucin gadi. Galibi girgizar ƙasa irin wannan mai ƙarfin gaske kan rusa gine-gine wanda zai janyo mace-mace, in ji shugaban hukumar mai suna Fabrizio Cursio.
Mutum ɗaya ya mutu, wasu 30 kuma sun ji rauni a sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota a ƙasar Thailand. Al'amarin ya auku ne a jiya Talata. Hukumomin ƙasar sun ce an ajiye motar ne a haraba wani otel da ke garin Patani da ke gabar tekun ƙasar. Fashewar ta ratattaka kofar shiga otel ɗin da kuma gine-gine da suke kusa, ciki har da wani shakatawa na masu koyan waƙoƙi da wurin tausar jiki. Duk waɗanda harin ya rutsa da su 'yan ƙasar ne. Tun da farko wani bom da aka ɓoye a wurin adana motoci na otel ɗin shi ya fara tashi, amma 'yan sanda suka ce babu wanda tashin bom ɗin ya jikkata. Harin da aka kai jiya Talata ya biyo bayan jerin hari da bamabumai da aka shirya a garuruwan da suke da farin jini ga 'yan yawon buɗe ido a kudancin ƙasar. Lamarin ya auku ne tsakanin ranakun 11 da 12 ga watan nan. Mutane 4 ne suka halaka, wasu masu yawa kuma suka jikkata. Yankin yana fuskantar gwagwarmaya ta tsawon shekaru 12 daga musulmai masu ra'ayin aware a lardunan da ake kira Yala da Patani da Narathiwat. Lamarin da ya hallaka mutane 6,500.
Yau Laraba mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya isa ƙasar Turkiya yayin da dakarun ƙasar suka kaddamar da hari da farko cikin Syria inda suka auna mayakan sa kai na ISIS da kuma 'yan tawayen Kurdawa. Haka kuma Mr. Biden ya isa ƙasar a daidai lokacin da jiragen yakin Amurka suka tallafa kutsawar da sojojin Turkiyya suka yi cikin Syria. Mataimakin shugaban na Amurka tare da Prime Minister ƙasar Binali Yildirim za su yi taro na haɗin gwiwa da manema labarai bayan da ya gana da manyan jami'an ƙasar ciki har da shugaba Recep Tayyip Erdogan a Ankara babban birnin ƙasar. Mr. Biden shine wani babban jami'in gwamnatin Obama kuma na hannun damansa wadda galibi yake wakiltar fadar White House a harkokin diplomasiya masu sarƙaƙiya. Mataimakin shugaban na Amurka ya yi suna wajen kulla dangantaka da shugabannin kasashen duniya, ciki har da Erdogan, mutumin da Biden din ya kira da daddan abokinsa. Yau Laraba ne shugaba Erdogan ya sake nana ta kira ga Amurka ta mika wa kasar malamin addinin Islam nan dan kasar Fethullah Gulen wanda yake zaune a nan Amurka, dangane da zargin da kasar take yi masa cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka soyi a kasar wadda bai sami nasara ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa jiya Talata cewa bukatar da Turkiya ta gabatar na neman a mika mata malamin dan shekaru 75 da haihuwa, amma bukatar bata fito fili ta nuna shaidar irin rawar da Gulen ya taka a yunkurin juyin mulkin ba. Jami'an ma'aikatar shari'a ta Amurka sun ce za a yanke shawara kan batun mika malamin, hakan zai ta'allaka ne kan shaidar da aka gabatar da kuma irin sharuɗa ko ka'idoji da suke kunshe cikin yarjejeniyar mika juna mutane da kasashen suke da ita.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, ministan yada labaran kasar Sudan ya ce yanzu haka shugaban ƴan hamayyar kasar Sudan ta Kudu Riek Machar yana birnin Khartoum domin a yi masa jinya. Ministan Ahmed Bilal ya gaya wa kafofin yada labarai na kasar cewa an kawo Mr. Machar cikin wani yanayi mai tsanani. Bilal ya ce Machar yana fama da alamun ciwon kirji da kuma kafa, kuma yana cikin mawuyacin hali saboda yayi tafiyar fiye da kwanaki 15. Bilal ya ce sun shaida wa hukumomin Sudan ta Kudu wannan batu. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kori Machar, wanda shine mataimakin shugaban kasa na daya bayan da sabon fada ya barke tsakanin sojoji masu biyayya ga shugaban kasar da magoya bayan Machar a Juba, mutumin da shi Kiir ya dade yana adawa ko gaba da shi. Sabon rikicin ya barke ne a watan jiya, lamarin da ya tilastawa dubin dubatan jama'a tserewa daga kasar.
A yankin Somalia da ake kira Somaliland, shugaban kasar yankin Ahmed Mohamed Silanyo ya gaya manema labarai a Hargeisa jiya Laraba cewa fiye da ƴan yankin su miliyan 1 ne suka sanya hannu na bayyana goyon baya ga hukumomin kasa da kasa a amince da yankin a zaman kasa mai cingashin kai. Hakan ya nuna buri da dagewar jama'ar yankin Somaliland na ganin sun cimma manufarsu da suka hakikance kuma su kare ƴancinsu, wanda shugaban yace ba abu ne da za a dauka da wasa ko a yi biris da shi ba, inji Silanyo. A shekarar 1991 ne yankin Somaliland ya balle daga kasar Somalia bayan da suka gwabza yakin ba sasa na shekaru 3. Yankin yana tafiyar da harkokinsa kusan mai cingashin kai, sai dai babu wata kasa da ta dauke ta a zaman kasa mai cingashin kan nata. A martaninta kan wannan batu, Somalia ta sake nana ta kiran da a hada kai. Yankin Somaliland yana da tasiri gare mu, inji wani dan majalisar kasar Somalian, wato Muhammad Umar Dalha, a tattaunawa da yi da muryar Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da rahoto daga jihar Borno, inda gwamnatin jihar ke ci gaba da maida ƴan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya shafa garuruwansu, waɗanda a da suke hanin ƴan Boko Haram. Yanzu haka mutane da yawa daga ƙaramar hukumar Askira Oba sun koma garuruwansu. Haruna Dauda, wakilin sashen Hausa, na da ƙarin bayani.
Mataimakin gwamnatin jihar Borno Honorable Usman Mandurko ne ya shaida a muryar Amurka lokacin da yake zantawa da mu a garin Maiduguri. Yace yanzu hakan an riga da an kammala kwashe dukkanin waɗanda suka fito daga wannan ƙaramar hukuma na Askira Oba, kuma nan ba da jimawa ba za a kwashe sauran ƙananan hukumomin zuwa garuruwansu, yayin da a gefe guda kuwa gwamnati za ta ci gaba da gyare-gyare da kuma gine-ginen gidajen mutane da ma ma'aikatu da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram suka lalata. Ga ma dai ƙarin haske da Alhaji Usman Mandurko, mataimakin gwamnan, ya yi game da mawar waɗannan ƴan gurin hijira zuwa garuruwan nasu na asali.
Gaba ɗaya wanda a cikin gwamnati suka gudo nan, wanda suka muka mai da su gaba ɗaya a cikin Askira Oba, wanda babu kaɗan kaɗan da muke mai da su, kuma muna zato muna kuma muna roƙon Allah ya da kafin nan da ƙarshen Disamba yawancin mutanen mu za su bar duka za su kuma kawo kasu din mai girma gwamna da kuma a gargashin taimakon ƴan uwa duka ana kan gyara garuruwansu. Dai in Allah ya da muna zato kuma muna roƙon kafin nan dai rani ta shigo jama'a duka zasu lamu da su gida.
To ko me mataimakin gwamnati zai ce ne game da jita-jitan da ake yi na cewa gwamnatin jihar Borno na karban agajin gaggawa daga manyan kungiyoyin kasashen duniya. Ga dai abinda mataimakin gwamnati ke cewa.
Mu dai mu gode muna gode ma wanda suke ba mu abinci. Ni a sanin mataimakin gwamnati. Misali ma wannan ɗan ADP suna karkashina ba mu karɓar kuɗi. Abinci ne da yana da kuma yana za mu iya kayayyakin da za mu yi mu gina kasar mu. Zan iya tuno wanda ya ba mu mai tsoka shine Dangote. Daji Aliyu Dangote. Ya ba wanda ya ce ya ba mu biliyan 2. Biliyan kuma mai gwamnati ce baya son kuɗi. A kawo kayayyakin gini yanda za a yi talafa a gyara garuruwar jama'a. Akwai abu yanzu ma a nake kiga maka dan a cikin mai yanzu ya kawo mana trailer sama da kusan 400 yanzu saboda ana buka blok yanzu a gigina kasar mu. Amma a kasar ne dai kuɗi a ba mu ba mu tabaka ba mu san cewa na tabaka mu tabaka kuɗi ba amma abinci kam imago kuɗin da za a ba mu kuɗin a ba mu abinci shine bukatar jama'a mu kuma yanda za mu gyara mahallin jama'a mu da shi.
To ganin cewa akwai kungiyoyi da dama da ke kirarin cewa sun kashe kuɗi masu yawa wajen tallafa ƴan gudun hijira a jihar Borno, ko me mataimakin gwamnati zai ce game da wannan kuma?
In mutum ya kawo maka ziyara mai zo shi ma kashe kuɗi ne. Balle ya kawo maka abinci dole kuɗin da suka kashe din ba za mu ce ba su kashe kuɗi ba sun kashe kuɗi a abinci da kulawa da magunguna suke kawo mana sun kashe kuɗi amma ba wai sun ba mu kuɗi ne muka karɓa an sa ba amma sun taimake mu ta hanyar ilimi sun taimake mu ta hanyar lafiya sun taimake mu kuma ta hanyar ciyar da jama'a mu so dole ne wannan a ce sun kashe kuɗi.
To ko yanzu hakan adadin ƴan gudun hijiran sun kai nawa ne?
Ka san ƴan gudun hijiran nan akwai wanda suke zama da ɗan uwansu akwai kuma wanda suke zama kansu akwai kuma wanda suke karkashin gwamnati. A wanda suke karkashin gwamnati da muka san cewa ana ciyar da su dare da rana ya kai 170 da wani abu wannan wanda gwamnati take ciyar da su a zaune suna zaune kam dum 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 banda wanda kuma ana taimaka musu wanda suke zama da ƴan uwansu kuma banda wanda suke zama taimaka musu wanda suke zama kansu.
Mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Usman Muhammad Durko kenan. Karamar hukuma Sikira Obade ita ce karamar hukuma kaɗe da ke da sarakuna guda biyu a cikinta wanda suka haɗa na garin Obada kuma a Sikiran wanda kuma tuni suka riga suka koma garuruwansu sai dai sarakuna da suka fito daga garuruwan da rikicin ya daidaita kamar na Dikko da Bama da kuma Goza na cigaba da samun mafaka ne a bambarnin Maiduguri saboda kusan dukkaninsu an kona gidajensu kurmus. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Jihar mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni
lallai
zauna a lafiya karwa
a gaida Haruna Dauda. Yau ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke kammala ziyararsa ta kwanaki biyu a Najeriya. Wasu 'yan kasar sun bayyana fatan su game da wannan ziyarar ga Hassan Umar Tambuwal.
A sakamakon ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo a Najeriya, 'yan Najeriya sun bayyana fatansu.
Sunana Alhaji Abu Madana, shamaɗin NATO na Bolin Shafta. Wannan jimtere muna fatan ya sauka lafiya da ya zo mana lafiya a kashi gidansa lafiya. Bayan haka kuma muna fatan Amerika ta taimaka mana da abin da ya shafi tsaro. Wannan ziyarar da ya kawo muna fatan za ta amfane mu 'yan Najeriya. Na game da fatan mu tsaro ya danganta. Bayan haka kuma muna tattalin arzikin ƙasa yadda ƙasar nan ake fama da rashin al'amura. Muna fatan ya zama startin kamana mun samu sauƙin wani al'amarin da cikin rashin tattalin arzikin ƙasa kuma kasamanta da Najeriya har abada abin da fata kenan.
Sunana Aminu Ibrahim Inyes, ina zaune a nan Bodija Trailer Park Ibadan.
Menene fatanka ga ziyarar da John Kerry ya kawo a Najeriya?
Ina mai fatan alheri yadda ya tuna da ƙasar mu Najeriya ya kawo mana ziyara. Ina mai fatan yadda ya zo Najeriya lafiya, Allah ya mai da shi ƙasar sa lafiya kuma ya samu ƙasar sa lafiya.
To bayan wannan fatar ya koma gida Amurka lafiya, menene fatanka kuma gare shi?
To yadda ya shigo kasar mu ya zo ya ziyarce mu, ina fatan bacin kwana biyu wannan ziyara ta ƙara mana haɗin kai, ta ƙara mana danƙon zumunci, ta ƙara mana yalwar zaman lafiya tsakanin mu da Amurkawa da kuma su a matsayin su na Turawa da kuma mu a matsayin mu na baƙaƙen fata. Ina fatan wannan ziyara da ya kawo Allah ya sa ta zama danƙon zumunci tsakanin mu da su da zaman lafiya gaba ɗaya.
Sunana Muhammadu Tajuddin Aremu, to ina nan kaso a Bodija. John Kerry da ya zo a Najeriya, to Allah ya kara mai girman shi. To a Najeriya muke zo a yi mamu abun alheri kaman cewa kowa idan ya samu dadi.
Wannan irin dadi kenan?
To dadi a fara daga wuta hanya. To na uku cewa duk kamfanin da yake Najeriya su karɓa yaran mu da suka gama a magaranta kowa su ci gaba samu aiki. Kuma
sunana Sabiu Ahmadu Kofa, Bodija, Ibadan. To fata na da mai girma John Kerry da ya shigo cikin Najeriya, shine muna farko dai muna masa godiya, kuma da fatan ya zo lafiya, da fatan kuma zai koma gida lafiya da Allah. To alherin da muke nema idan Allah ya sa mun samu, kuma ci gaba muke nema kamar wanda zuwan sa din ya zama to mun samu wani ci gaba a bangaren tsaro da sauran hanyoyi na ci gaba. To shine muke masa ya taimaka wa bisa zamani mu samu ci gaba da abubuwa na zamani, samu ci gaba a Najeriya domin yaranmu da sauran kuma mutane na Najeriya gaba ɗaya kowa ya samu jin daɗi a cikin wannan al'amura.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Biyo bayan bayyanar hoton bidiyon da 'yan Boko Haram suka fidda kwanan nan, inda suke buƙatar gwamnatin Najeriya ta sako musu 'yan uwansu su kuma su saki 'yan wato ɗaliban nan da suka sace daga makarantar garin Chibok, mahaifiyar ɗaya daga cikin 'yan matan da ke cikin hoton bidiyon ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta taimaka ta ceto 'yan matan nan. Ga hirar da ta yi da Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Madam Esther Yakubu, ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan Chibok, ta yi wannan kira yayin da muke tattaunawa da ita a nan Abuja.
Shirin da aka bayar ni a gani na ba wani abu mai wuya bane, a ba su nasu ka karɓa naka ne.
To ai mama, wasu suna ganin cewar kamar a ce a sako su 'yan Boko Haram da suke tsare, kamar zai haifar da ƙarin wani barazana ga tsaron ƙasa.
Ran mutum ya fi komai dukiyar duniyar nan. Idan mutum Najeriya ne ya zama da 'yan matan mu ba kwata-kwata, tunda aka kwashe su sun yi ta kamfen nasu da su in an zaɓe su za a yi kaza-kaza, to sun zama mulki shekara da shiru, an mun je wajen su ba sa so su ganin mu. Kwata-kwata da muka je on 14th of April, kwanan 14 ga watan January da muka je, sun ce ba su ma san inda 'yan matan suke ba. Amma kuma last look video ina wajen su, to an yi alita fita har yanzu ba su sani ba, sun san da 'yan matan suke masu fiye da mu. Ba su yi niyyar fita da 'yan matan ba. Damuwa su kawai tattalin arzikin Najeriya yana gurgurje shi ne matsalan su.
To yanzu idan kika duba irin kokarin da gwamnati ta yi a cikin dan shekara ɗayan da ta hau mulki, a bangaren ku kun ga musu irin kokarin da ake don fitar da 'yan matan naku?
To shi ba kwari sun kwace garuruwa, amma kuma shi da bakin shi ya faɗa ran da aka rantar da shi. Yace ba zai ce ya shafar shi Boko Haram ba sai an samu 'yan matan shi, ba abin da ya faɗa da bakin shi ran da aka yi rantarwa. To kuma yanzu yana cewa sun shafar shi Boko Haram amma 'yan matan babu, to ai alƙawarin bai cika ba.
To yanzu mama ƙarshe menene fatanki?
Fatana abinda mutane suke bukata sai ma kana da bashi na, ni ma ina da bashin ka. Bai kamata ni na arziki ra'ayi na cewa me zan ga magwamnati ba, sun san me za su yi, sun san responsibility na mutanen Najeriya da yake hannun shi. Rai kuma ba za ta haɗa shi da tattalin arziki ba. Ran mutum ɗaya ma balle 'yan mata 218 ba a ma magana, ba sa so ma a yi magana, in wanda yake magana ma ana so ne a yi mishiru da kai, ba yi adalci ba. Da a ce ƴarsu ne ya faru da ita, za su yi hakan yadda suke yi da mu, don mun talaka ba mai a Chibok. So in sun cire 'yan matan Chibok ba zai amfane su komai ba, amma kuma Allah ya san da su.
Ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram ke garkuwa da su. Kokarin da na yi don jin tabakin fadar shugaban Najeriya ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu a nan birnin Washington yana cewa ƙarfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago, shirin da muke tattaunawa da baƙonmu Muhammadu Lamino Ali dan asalin Ghana kuma mazauni New York. Idan dai masu sauraro yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda baƙon namu yake muna bayanin cewa ayyuka uku yake yi a rana guda, kuma na tambaye shi ko waɗannan ayyuka uku ba su karo da juna.
Da yake ɗaya wannan nan kusan kamar ni ne bosun kai, to cikin ayyukan da nake ɗayan wannan kamar aikin kaina ne nake yi, amma wayannan contract ne za su kira ka ga aiki kaza. So da yawa shi na inspection an aikin da nake samu dare nake samu, aikin court kuma na safe nake samu. Shi yasa yana da wuya sau da yawa in samu wato cikas ta wurin zuwa in je in yi wayannan ayyukan duka baki.
Muhammad Lamin to yakan waiwayi gida ko kenan?
Ai in na aiki ne kaman wata 9 she na je gida ne kaman wata 3 da rabi ko wata 4 in je in ga iyali in je in ga wato iyaye na in kai musu ziyara bayan na kai musu ziyara muna nan a kwana tashi na kai wata 3-4 in kuma taso in shirya in zo kamin tafi tunda court sun sani ina sallaman su in ba su email din cewa zan wuce gida in kai ma iyali ziyara she su aje sun aje kawai shikenan shin kama hanya na lokaci kaza ba ni nan in lokaci kaza ya kai she su kuma email na gashi nan in ka dawo ana min barka da zuwa ga kuma cases da aka samu shin ce maka nayi cases ya kai yanzu haka ina magana 80
Hausawa ne su kuma nan
kwarai Hausawa na Niger nayi watan tafarta ma Bahaushe nan Niger nayi watan tafarta ma watan mutumin Najeriya sannan kuma nayi ma watan yaran Ghana wanda yake a watan yaran Zangon Ghana ne Hausan su shine ganancin da ake faɗa don fa Hausan da ake yi in ka zo Ghana ta watan babban birnin Ghana Ankara in ka duba yanzu aka kade ka duba encyclopedia saboda ci gabar Hausa Ghana ana da gananci shi yasa in mutumin Najeriya ya shigo Ghana so da yawa yin gamu da yaran Ankara tan Accra kenan yanda suke juya Hausan in ba kai da ka tashi kamar da mu muka zauna da su
ba za ka gane
ba za ka fanci ko me suke nufi ba
to yanzu kana nuna akwai wanda suke shigowa kenan ba sa jin turanci har sai an nemi mutane ire-iren ku da suke wannan aikin su yi musu kafinta
akwai su da yawa yara da yawa sun biyo watan bakin ganga wanda suka biyo ta Brazil suka shigo kwanakin bayan nan nayi ma an kira ni wanda nayi ma akan waya daga North Dakota haka shi kuma aka rike shi nayi mai wannan tarjuman to na yaran annan da ina samu kai da kai amma kusan kaman ko yanzu hakan ka je kan yanar gizo watan federal ina cikin Hausa wanda yake ake kiran su su zo su yi tafarta in an samu wani wanda yake watan
akwai matsalan harshe na fahimta
haka ne
aka ce sana'a goma maganin mai gasa
haka ne
zamu ce zai danyi wahala a ce Lamin ne koma gida da zama saboda kamar yadda ka ce ton harko ba za ka baro talauci ka koma cikin talauci ba kana iya cewa ka gamsu da zamantakewa da kuma rayuwar zaman rayuwa a nan Amurka musamman bin New York inda kake da zama
to misali ka nan ce na gamsu kuma nan ce ban gamsu ba
to me yasa
dalilin da zan ce na gamsu ne yanzu haka maganar da muke da kai in ka zo fannin New York duk wani abincin da muke ci na Afirka duka akwai su farko kenan
su wake samar da shi
to ana kawowa tun daga Ghana ne a sa cikin container a kawo in kana neman ayaba zaka samu in kana neman dundu zaka samu in kana neman hura zaka samu kai daidai da kiliki zaka samu
hura na gaskiya
hura wallahi za ka samu huran ga da nono da komai daga New York yanzu haka in za an zo Maryland so da yawa abokan da suke nan she su barin gibgo musu in zo musu da shi ta sa cikin fridge suna shasha kadan kadan shi sa nan za ka zo fa muna da sarkin musulmi muna da sarkin zango kai kabilu da muke da suruka muna da sarakunan su da yake muna zama ran sallah mu zo mu hadu ga munin da yara shekaran da yau ce wato mun kididdigar da buduri yaranmu musulmai mata buduri sun kai 90 da yake kowane cikin su idan an kama ta yanzu nan aka mata aure za ta zauna
to kenan a gonda kuke kun yi wata ɗan karaman kasar Hausa kenan
yawa domin duk kowane malamin Hausa in ya taso wurin mu ne yake zuwa Ibn Usman ya zo babban malamin limami na kasar Ghana ya zo wani lokaci mun samu wani babban malami kuma daga Najeriya na watan dan Dahiru Dr. Dahiru Bauchi shi ma ya kawo mana ziyara lokacin Maulidi yazo yayi Maulidi tare da mu duk wani abin da ka sani na musulunci da ke kasan Hausa duka in ka zo New York akwai shi da ka zo New York zaka zo ka iske mutun yayi shiga ka gaba Bauchi kwata-kwata
kuma kuna tare da al'amuran ba tare da wani tsangwama ba
wani tsangwama ba wani tashin hankali muna da wurin cin abincin da ake kiranta galagala muna da wurin cin abincin Hajiya Rama muna da kuma wurin cin abincin da ake kira gaskiya restaurant to kaga dai gaskiya Hausa ne
kuma duka na Hausawa ne
duka Hausawa ne duk wani abincin da kake so ka samu tuwo da miyan kuka, ka samu tuwo da miyan taushe, duk wani abincin da ka sani na gida duka suna nan birki. Wannan ne yasa in muna nan she ka gama ba mu marmarin gida haka,
musamman abin da ya sha, musamman abin da ya shafi abinci.
Yawwa, abin da ya shafi abinci zaka samu komai.
To mallaminu, sai mu hakura yau ma domin lokacin ya fara daga mana hannu. Masare, a tarbaye mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa. Yanzu amadin bakon namu Muhammadu Laminu Ali, dan asalin Ghana mazauni New York, sai Chuba Hiro Jojo ne daidai da ta sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da basa she ta kare ga in ji fulani, raga babu basa.
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Za mu fara ne da sakon Nasiru Kainuwa Hadejia, wanda ce ba sanya ranar komawa ne abin bukata ba. A'a, tabbatuwar samun zaman lafiya a yankin da ƴan gudun hijira suka baro da samun da ababen more rayuwa a yankunan shine abin dubawa. Sai sakon Abdullahi Batura Bajuga da Muhammadu Mai Kayan Miya Oji Quarters, waɗanda suka ce muna jajantawa gwamnatin ƙasar Italiya bisa girgizar ƙasa da ta auku a ƙasarsu wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar. To sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, mun ji ka ce a daina amfani da ƙarfin soji domin murƙushe 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram. To ga tambaya, don me ƙasar Amurka take amfani da ƙarfin soja wajen kai harare a ƙasashen Siriya da Iraki da sauran ƙasashen gabas ta tsakiya? Wannan sako ya fito daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau, da Balan Vice direban tanka Jos. Salam VOA Hausa, hakika mu al'ummar ƙaramar hukumar Macina da ke jihar Yobe ba mu dace na zaben dan majalisar jiha da kuma dan majalisar tarayya ba. Ganin tun lokacin da muka zabe su suka tafi har ya zuwa yau ba su tsinana mana ayyukan ci gaba ba. To dan majalisar mu na jiha da kuma na tarayya masu wakiltar karamar hukumar Macina, ku sani fa dan tuwon gobe ake wanke tukunya. Haka zalika duk abin da kuka shuka shi za ku girba a zaben 2019, Allah ya kai mu. Wannan sako ya fito ne daga Amadu Abacha Macina, jihar Yobe. Da ƙarshe sai sakon Adam A. Adam Gashuwa, garkuwar matasan jihar Yobe, wanda ce gaskiya fara janye 'ya'ya mata da iyaye ke yi daga makaranta a jihar Katsina sakamakon matsalar fyaɗe ba ita ce mafita ba, illa ɗauki matakin daƙile annobar.
Masu sauraro, kafin mu yi sallama da ku, ga taƙaitattun labaran duniya.
Sanyin safiyar yau Laraba, girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta auka a tsakiyar ƙasar Italiya ta yi mugun ɓarna a yankuna da suke kusa da inda ta faro, har ta halaka mutane masu yawan gaske. Hukumar kula da lamura a ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ƙiyasta ƙarfin girgizar ya kai maki 6.2 a sikeli a girgizar, ko ta auku ne a wani wuri mai tazarar kilomita 10 kudu maso gabashin gari da ake kira Nosia. An ji motsin ƙasa a wurare masu nesa daga inda girgizar ta samo asali, har a Roma, babban birnin ƙasar. Mutum ɗaya ya mutu, wasu 30 kuma sun ji rauni sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota a ƙasar Thailand. Al'amarin ya auku ne jiya Talata. Hukumomin ƙasar suka ce an ajiye motar ce a harabar wani otel da ke garin Patani da ke gabar teku. Fashewar wato ta ɓata ƙofar shiga otel ɗin da kuma gine-gine da suke kusa, ciki har da wani wurin shakatawa na masu koyon waƙoƙi da kuma wurin wato tausar jiki.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan bayanin Sakatare Kerry, inda ya ce cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ta'addanci. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A daidai wannan lokacin ga saƙon gaisuwa ga Reverend Father John Megap na St. Peter's Parish, jihar Plateau, wanda ya ziyarce mu a nan ɗakin watsa labaranmu. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Aidan Utuku, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.